بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من دعوة كراتو أجمنا فصل الشيخ الألباني للأصول a wannan yammaci na juma'a 25 ga watan Rabiul Awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 1441 daidai da 22 ga watan November shekarar miladiya ta 2019 kamar yadda muka faɗa a lissafi wannan shine darasi na 135 insha Allah zamu tashi a inda malam yake cewa a cikin littafin wato wannan na jarh wa ta'dil na malam sayyid abdul majid al-ghouri al-ghouri mai suna al-madkhal ila dirasati ilmi al-jarh wa ta'dil a shafi na 447 inda malam yace al-khamis wa ashara littafi na 15 cikin jeren gel littafan da yake magana akai wadanda ke kawo malaman hadisi masu riwaya yake cakuɗa tsakanin amintattu da masu rauni sunan littafin al-jami' fil jarh wa ta'dil matattara al-jami' fil jarh wa ta'dil jam'u wa tartib as-sayyid abul mu'ati an-nuri wa hasan abdul mun'im shibli wa ahmad abdul razzaq eid wa mahmud muhammad khalil as-sa'idi wannan littafi mai suna al-jami' fil jarh wa ta'dil wasu malamai ne suka tattara shi sune akwai as-sayyid abu al-mu'ati an-nuri akwai kuma hasan abdul mun'im shibli akwai ahmad abdul razzaq eid akwai mahmud muhammad khalil as-sa'idi sune suka yi aikin tattara littafan ko bayanan a wuri guda malam yace jama'u fihi aqwala a'imma al-a'immati fil jarh wa ta'dil min al-imam al-bukhari hatta ad-darqutni sun tattara maganganun limaman jarh wa ta'dil ne tun daga zamanin al-imamu abu abdullahi al-bukhari har zuwa zamanin al-imamu abu al-hasani ad-darqutni rahmatullahi ala al-jami' la budda an nu'arrifa bil kutub allati ihtawaha hadha al-majmu' wa asma'i ashabiha liyakudha al-qari'u fikratan jayyidatan 'ala al-kitabi wa mawardi yace ya zama dole mu yi bayani akan littafan da aka dauko bayanan daga cikin su manazartar da suka dauko bayanan saboda mai karatu ya zama ya samu fikira mai kyau ya samu tunani mai kyau akan me yake cikin littafin kuma daga ina aka kwaso shi daga cikin littafan da suka bibiya su malaman suka tattara maganganun a wuri guda akwai littafan al-imam muhammad ibn isma'ila ibn ibrahima abu abdullahi al-bukhari al-imam al-bukhari da kasani wanda ya rasu shekara 256 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jama'u aqwalahu fi jarh wa ta'dil min kutubihi at-taliya sun nemo maganganun sanadar wa ta'dil daga cikin littafan shi masu zuwa akwai at-tarikh al-kabir akwai at-tarikh as-saghir akwai ad-du'afa as-saghir ko kuma aqwaluhu fi kitabi tartibi ilal at-tirmidhi al-kabir maganganun da al-imam at-tirmidhi yake kawowa yana cewa sa'altu muhammadan a ƙarshen sunan dinsa a cikin wajen illoli din malami na biyu da suka kawo maganganun sa akwai al-imam muslim ibn al-hajjaj ibn muslim al-qushayri al-imam muslim sahibu sahih abu al-husaini an-naisaburi rahimahullah muslim ya rasu shekara ta 261 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jama'u aqwalahu min kitab al-kuna a cikin littafin shi mai suna kitabul kuna daga nan sai kwaso maganganun sa malami na uku shine ahmad ibn abdullah ibn salih al-ajli al-imam al-ajli wanda ya rasu shekara ta 261 shekara ɗaya suka rasu da shi da muslim ibn al-hajjaj shi kuma sun tattara littafin shi maganganun shi daga kitabu as-siqat wanda mun yi magana akan shi a bayan da sun malami na hudu shine ubaidillah ibn abdul karim wanda aka sani da suna abu zur'ata ar-razi ɗaya daga cikin arraziyani malaman nan guda biyu shahararru wanda shi kuma abu zur'a ya rasu hijira shekara 264 rahimahullah sun tattaro maganganunsa daga littafin abu zur'a ar-razi wa juhuduhu fi sunnan nabawiyya in kun tana mun ishara akan littafin yana nan a maktaba mu dinnan a cikin mujalladi hudu ana buga shi ma tahqiqi kitabihi ad-du'afa wa ajrubati ala as'atil barri da kuma maganganun sa da aka ruwaito a cikin kitabu du'afa nashi da kuma amsoshin da ya bai wa nasu'alat wanda al-barzai ya masa wanda za yi magana akan shi a nan gaba malami na biyar a cikin malaman da suka kawo maganganun sa a littafin nasu Abu Dawud Sulaiman bin al-Ash'as as-Sijistani Abu Dawud da sahibul sunan wanda shi kuma ya rasu shekara ta 275 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sun kwaso maganganun sa daga littafin su'alatul ajuri su'alatul ajuri al-Imam Abu Bakar al-Ajuri yayi ma Abu Dawud tambayoyi akan mas'aloli na jarhu at-ta'liq ya bashi amsoshi malami na gaba wanda shine ke da lamba ta 6 shine Yaqub ibn Sufyan al-Fasawi al-Imam al-Fasawi wanda ya rasu shi kuma bayan shekara ta 277 da hijira rahimahullah sun dauko maganganun sa daga littafin al-ma'rifatu wat-tarikh wanda an yi magana akan shi ko sai kuma malami na gaba shine Muhammad ibn Idris al-Hanzali Abu Hatim al-Razi dan uwan wancan abokin Abu Zur'a kenan wanda su biya ke wa laqabi da Ar-Raziyani akwai littafi wanda dan su ya rubuta tattara maganganun su jarhu wat-ta'liq sannan kuma littafin Aqidatur Raziyaini wanda shi ma dan nasu ya tattara dan karamin littafi ne aka bai littafi goma ba Aqidatur Raziyaini to wadannan dukkan da aka ce Ar-Raziyani sune mashaharanta da sunan shi wannan sunan sa Muhammad ibn Idris al-Hanzali Abu Hatim wanda rasuwar sa shekara ta 277 tare suka rasu shekara guda da Yaqub ibn Sufyan an tattaro maganganun sa daga Ilalul Hadith sai al-Imam Muhammad ibn Isa ibn Saura shine Abu Isa Tirmidhi al-Imam Tirmidhi da kake sanadi shi wanda shi kuma ya rasu shekara ta 279 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi kuma an kwaso maganganun sa daga littafin Kitabus Sunan nashi shine Jami'ut Tirmidhi kenan da littafin Tartibu Ilalut Tirmidhi al-Kabir sai kuma malami na tara shine Abdurrahman ibn Amr Abu Zur'at ad-Dimashqi wanda shi kuma ya rasu ne shekara 281 shi ma sun dauko maganganun sa daga tarihi Abu Zur'a malami na goma shine Ahmad ibn Abdul Khaliq shine al-Imam al-Bazzar kenan Abu Bakr al-Bazzar wanda shi kuma ya rasu shekara 292 sun dauko maganganun sa daga Kashful Asrar an Zawaid al-Bazzar sai kuma al-Imam Ahmad ibn Shu'aib Abu Abdurrahman an-Nasa'i al-Imam an-Nasa'i sai bi Sunan al-Kubra wal Mustaba wanda shi kuma ya rasu ne farkon karni na 4 a shekara ta 303 sun dauko maganganun sa ga littafin shi ne suna Ad-Du'afa wal Matruki sai malami na karshe shine Ali ibn Umar Abu al-Hasan ad-Darqutni wanda shi kuma ya rasu shekara ta 385 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sun kwaso maganganun sa daga littafai mabambanta Ad-Du'afa wal Matrukin su'alatul Hashimi su'alatul Barqani al-Kitabus Sunan Kitabul Ilal al-Iltizamat wa Tatabbu wanda al-Imam Darqutni da ma sanannen malami ne an yi magana kan shi a baya wajen kididdiga da bin diddiki da kuma yadda ya kai matuƙa wajen sanin ilimi na illoli Allah ubangiji ya gafarta mai malam yace malhuzatun hamma ga wata fa'ida mai muhimmanci hadha wa qad yajidu al-bahithu fi hadha al-kitabi ba'da an-nuqul al-qalilati jiddan mai karatu ko mai bincike zai samu wasu maganganu a cikin wannan littafi ɗan kaɗan ƙwarai min ghairi hadhihi al-kutub daga wasu littafan da ba waɗannan ba kana al-mu'allifuna wajadu anfusahum multazamina bi ithbatiha litamyiz bayn ar-ruwat masu rubutun sun samu kansu a cikin halin buƙatuwa ta tirsasawa cewa dole su ambaci waɗannan maganganun domin tantance tsakanin masu riwaya kamar daga Ibn Hajar misali a cikin Tahzibut Tahrib ya ce zai kawo masu riwaya a kutubus sita amma kuma shi da kanshi ya tirsasu zuwa ga ya kawo wasu su wanda ba sa ciki sai ya sa su musu a ƙarƙashin wannan kalmar tamyiz dan ya bambanci tsakanin wane da wani mai irin sunansa to shine irin wannan su ma ya faru da su auli bayani shiddatul khilafi haula rawi ko kuma dan su bayyana tsananin sabanin da ake da shi game da wani mai riwaya wa qatubi alkitabu fi alami alkutubi bi Beirut an buga littafin alamin kutub a Beirut a shekara ta miladiya ta 1992 daidai da 1412 hijriya. Ya gama da maganganu da yadda yana yi akan kutub wanda jama'at baina thiqati wa du'afa da tafairi suka hada tsakankanin wato amintattu da masu rauni a cikin littafi guda wanda shine kashi na uku. Yanzu kuma zai mana magana akan al-qismur rabi musannafatun fi rijal kutub al-hadisi al-makhsusa da tafairi suka yi magana akan mazajan wasu da tafai na musamman mazajan Bukhari mazajan Muslim mazajan Bukhari da Muslim mazajan Sunan mazajan Muwatta mazajan kutubus sita da makamantansu zai zo insha Allah ya mana wannan a gaba kadan bari mu tunda kan gaba ne bari mu basha sai mu je cikin al-Imam Az-Zahabi kenan a cikin littafin al-Ibaru fi khabar man abar a cikin shekara ta 250 a wannan nuskar dake hannuna shafi na 358 a cikin juz'i na farko al-Imam Abu Abdullah Az-Zahabi rahimahullah yace sanata 50 wa 100 shekara ta 250 bayani akan tarihi a takeice na shekara ta 250 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama wa fiha al-alla tuwfi al-allamatu Abu Tahir Ahmad ibn Amr ibn Sarhi al-Misri ba al-Basri ba الفقيه مولى بني أمية رواء ابن عيينة وابن وهب وسرح مولى ابن وهب يأتي أولا الشكرة الله يرسوى ما مالا آمد لن أمر لن أسر وانا كمشاء الكنية دا أبو طاهر وانا الإمام مسلم دا أبو داود دا نسائي دا ابن ماجا لولا ننت على بسنية مسلم أبو داود نسائي ابن ماجا بند بخاري بند ترمذي سنشكنا أحمد ابن أمر ابن السرحي al-Misri ne wannan kuskuren bugun injine dan ya rubuta al-Basri ana ka sai ka gyara shi a gefe cewa al-Misri na'am sarhu din nan kakansa aka ce bararran bawa ne ga malam Abdullah ibn Wahab Abdullah dan Wahab ya karantar da shi da Sufyan ibn Uyayna sannan shi kuma baya ga wadancan akwai Ibn Abi Dawud ya yi riwaya daga garisha ila yau yana da littafi na sharhin Muwatta ta Ibn Wahab ya taba yin sharhin ta والله أعلم وفيها أبو الحسن أحمد بن محمد البزي المقري مؤذن الحرم وشيخ الإقراء به ولد سنة 70 وقرأ على إكرماء ابن سليمان وأبي الإخريط وقرأ عليه جماعة وكان اللين الحديث حجة في القرآن شيخ البزي ما لم يقرأت لنا سننش أبو الحسن أحمد ابن محمد ابن عبد الله ابن القاسم ابن نافع ابن ابي بزة شيني البزي دين سنش تكيكي كنان احمد ابن محمد ابن عبد الله ابن القاسم ابن نافع ابن ابي بزة مشي زي كتي مشي البزي بابا مالني المقري واتو كما كتي غني مي كرنت دا القران مؤذن المسجد الحرام ladanin masallacin makka shekarar shi 40 yana aiki ladanci a masallacin makka sai dai aka waye gari kamar shine agogon makka baya latti baya makara in ko har aka tafi kira sallah ba ko to wani abu ya faru kuma ce bai da lafiya ko baya gari shi da shi suke auna lokuta sannan aka ga dadin karatu ga iya tilawa shekhul ikra bihi kuma wanda shine shehi mai karantar da al-Qur'ani shine al-Iqra mai bayar da tilawa al-Qur'ani bihi ay bil haram al-Makki wuri da sanata 70 an haifi bazzi a shekara ta 170 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qara'a ala Ikrima ibn Sulaiman malamin sa kenan da kuma sha al-Qur'ani da kuma abil ikhrit da wasunsu wanda ya karanta tilawarsu daga Isma'il ibn Abdullah al-Qist shi kuma daga Ibn Kathir tace riwaya qira'at sa da aka sani bazzi yana daga cikin ashabul qira'at al-ashara to mallai ya ci gaba da cewa qara alaihi jama'a sannan mutane da dama sun karanta al-Qur'ani a hannunsa tsawon shekara 40 din nan ko fiye da haka ya hadatar da mutane da yawa al-Qur'ani mallai ya ce wa kana layyin al-hadith a tsaban bangaren hadisi yana dan rauni ba a karban hadisin sa dan haka ma ba yi da hadisi a cikin ko daya daga cikin kutubus sita Allah ya gafarta mishi hujjatan fil qira'a amma wajen qira'a hujja dama mun shayin wannan magana akan cewa daga baya da ilimi ya zama yana da wahala yayi fadi aikin ba kankani bane to sai ka samu malami wani ya kware a hadisi bai iya alqur'ani wani ya iya nahwu bai iya fiqhu wani ya iya hadisi bai iya kaza ba to kuma galibin malaman alqur'ani suka tarasu kuma sun yi alqur'anin amma ana ta tabirza da su a wajen hadisi saboda sun cinye rayuwarsu gaba ɗaya akan alqur'ani sai zama sun tare musulmi wannan ainihin wato janibin ba wai aibatawa bane dan an ce ba su da nasibi a hadisi ba aibatawa bane ana faɗan hakikanin abin da ya faru ne kuma dan ka san haka Allah yake tsarin sa kuma da Allah yake cewa ma ujitu min al-ilmi illa qalila Allah bai ba mutane ilimi ba sai dan kankani duk abin da ka ga mutun yana ta wani kafafa da shi to sunan shi dan kankani kamar da Allah ya fara idan ka an samu malamai da dama irin su Hafs ibn Abi Sulaiman Hafs ibn Sulaiman al-Kufi Hafs ibn Abun Najud al-Kufi Hafs mai qira'a irin Asim ibn Abun Najud amin irin Hafs ibn Sulaiman ga sunan da yawa waɗanda suke suna da matsala a bangaren qira'a hadisi amma kuma a qira'at mu'tamadaini haka a wajen fiqhu an samu malamai da dama wanda suke sun shagaltu da fiqhu ba su da rabo a hadisi irin su Abu Hanifa da malamin sa wato abin nan mai sunan shi Hammad ibn Abi Sulaiman haka da ɗaliban makarantar shi galibi da kaga ba su da nasibi a hadisi ba wai dan wai saboda ba su ci da rayuwarsu akai bane ba rayuwarsu ba ta ta'allaka akan wannan abin ba idan abin ya kama da irin yadda kake ganin ɗan boko sun da specialization wani ya kware a fanni kaza amma da an fita fannin ba abin da ya sani kuma na azo a gani a wani waje to haka shi ma wannan malami ya kasance ubangiji Allah ya gafarta mishi duk da haka ya koyi karatun hadisi a gurin Ibn Uyayna Sufyan Ibn Uyayna da Mu'ammil Ibn Sulaiman Imam al-Bukhari ma ya ruwaito hadisi daga gare shi amma a cikin At-Tarikhul Kabir Bukhari ya ruwaito hadisi daga shi a cikin Tarikhul Kabir sannan malamai da dama sun yi karatu a gurin sa kamar yadda muka ji al-Imam Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi rahimahullah yayi wani kuskure da malamai suka ta magana akai shine ya inganta hadisin bazzi a cikin al-Musadrak al-Sahihaini shine hadisin da aka ce wai annabi ya ce wai idan an zo ana kanta al-Qur'ani tun daga suratul duha ne ko har zuwa ƙasa duk wanda aka gama kafin a fara ɗaya a ce Allahu Akbar sannan a ce bismillahir rahmanir rahim sai a fara sura ta gaba Allahu Akbar bismillahir rahmanir rahim sura ta gaba har zuwa falaki da nasi wannan hadisi ne munkari yana da gaskiya abinda malamai suke inkari mashi bazzi din amma hakim ya inganta shi a cikin littafin shi cikin al-Musnad al-Sahihaini kuma ya ce wai akan sharadin Bukhari da Muslim wannan ba karamar kwakiya da jinda malamai suka jawo shin shi ba akai Allah ya gafarta musu gaba da haka kuka ji mutane suna yi bai da asali zaka ji ana yi alaran momi suna yi har recording din kaset har ana salat tahajjudi ko ana wani maulidi kaji dai ana ta yi to bai da asali ko mun gani dama yari na'am wallahu ta'ala a'lam to zahabi ya maiwa da hakim wannan magana yace munkari ne wannan magana amma ya kasance malami ne kamar da aka ce kana dayyinan aliman sahiba sunnati eh malami ne mai addini masanin ilimi mai bin sunna Allah ubangiji ya gafarta masa ya kasance da bararran bawa ne babansa bararran bawa ne ga quraishawa banu makhzum sune iyayen gidansa shi Abu Bazza din maula ga wani Abdullahi ibnu Sa'ib al-Makhzumi kamar yadda muka ambata wannan malami yayi kiran sallah a masallacin harami fiye da shekara 40 akwai wani hadisi nashi munkari har ila yau wanda shi ma zaka ji shi na baki mutane wai aka ce wai annabi wai ya ce addikul abyadu sadiqi farin zakara wai abokin manzon Allah ne wa habibu jibrila abokina ne mutumina ne ko mutumin jibrila ne alaihi salam wannan kaga buka ma da hadisin yan kama ai ko kwadayayyu wanda suke so kawai su dinga abin da din kiwon zakaru to da haka bazzi ba a karbar riwaya sa ta hadisi Allah ya gafarta mishi amma riwaya sa alqur'ani sananne ya ce karbabbiya tana da cikin riwaya karbabbu a cikin alqur'ani wa fiha al-haris ibn miskin al-imam abu amr qadi ad-diyar al-misriya ولهو 96 سنه سال ليس بن سعد وسمع الكثير من ابن عليا عيينة وابن وهب واخذ في المهنه فهو بس جهرا حتى اخرجه المتوكل هو الله قضاء مصر وكان من كبار ائمه السنه سيكون الامام الحارث ابن مسكين
wani babban malami daga cikin malaman Misra al-Imam Abu Amr ana mishi alkunya da Abu Amr qadi diyar al-Misriya alqadin kasan masa ya rasu lahu 96 sana shekara sa 96 sa'ad da ya rasu sa'ala Layth ibn Sa'd yayi man Layth ibn Sa'd tambaya guda daya ana bada labarin cewa ya samu halin yi man Layth ibn Sa'd tambaya amma tsarin rakin Layth ibn Sa'd sun kubuce masa irin su Imam Malik irin su Abdullah ibn Lahiyata al-Qadi al-Hadrami wadannan sun kubuce masa saboda bai samu koyon karatu a wajen su ba sannan wasami al-kathira min ibn Uyayna ya ji hadisi da yawa a gun al-Imam Sufyan ibn Uyayna rahimahullah da kuma Ibn Wahab da al-Imam Abdullah ibn Wahab ukhida fil mihna an kama shi akan mihnatu khalqi al-Qur'an saboda yake cewa Qur'ani makhluki ne ma'mun yasa aka kamo shi aka tafi da shi zuwa Bagadaza fa ku bisa dahar aka kulle shi tsawon zamani shekarar sa 17 a kasar Bagadaza sakakanin shekarun da ya a gidan yari wanda ana kirga su da kamar shekara 12 sannan kuma bayan ya fito ya shekara kamar 5 kafin ya bagaru hatta akhrajahu al-mutawakkil sai zamanin mutawakkil bayan shudewar abin ga su ma'mun da wanda ya bi bayan shi shine abin nan alwasiko mutasi sannan sai zuwan mutawakkil sannan yasa aka sake shi wa wallahu qaba'a misra ya bashi alƙalancin ƙasar misra wa kana min kibari a immatis sunna alharis ibn miskin yana daga cikin manyan malaman sunna malamin su abu dauda ne shine imamun nasa'i su bisu katu a gurin sa asalin sa shi ma bararran bawa ne ga banu fihr ana musu alkunya da abu amrin kamar yadda muka ji sunan shi al-Haris ibn Miskin ibn Muhammad ibn Yusuf al-Haris ibn Miskin ibn Muhammad ibn Yusuf ya yi karatu mai yawa a gun wadancan malamai da aka ambata sanan daga cikin daliban sa baya ga al-Imam Abu Dawud da Nasa'i akwai kuma Abdullah dan gidan Imam Ahmad ibn Hanbal da Abu Ya'la al-Mausili da wasun su Khatibul Baghdadi a cikin tarihi Mudathir Salam ya mushi take da yake cewa kana faqihan fiqatan sabta malamin fiqhu ne wanda yake amintacce mai tabbatuwa ilimin shi yace hamalahu al-ma'mun ila baghdada fil mihna ma'mun yasa an kama shi a kai shi baghdada zuwa akan mihnan nan wasa janahu ya kulle shi a gidan yari falam yujib bai amsa wannan muguwar magana ba fama zala mahbusan ila an istukhlifa al-mutawakkil fa atlaqa bai gushe ba a tsare sai da aka baiwa mutawakkil halifanci sannan ya sake shi da aka nemi shi alƙalanci farko cewa yayi ba zai ba aka yan uwan shi ne suka tare suka dinga roƙon shi cewa yanzu an bashi wannan babban mukami yace baya so zai musu bakin ciki da suka matsa mai da ya karba to daga baya dai to da haka dai ya sauka yace yayi resigning a shekara ta 245 kamar shekaru 5 kafin rasuwarsa kenan ya nemi a hakurce masa tare da cewa kuma yana daga cikin alƙalai masu adalci da ake labarin su a tarihin musulunci bayan kasancewar shi mai fadan gaskiya domin kafin aje a kulle shi akwai lokacin da ma'mun ya zo ƙasar misra aka tara malamai ba lokacin akwai wani gwamna na ma'mun da yake zalunci da aka tara malamai aka ce su yi maganganu su ba da shawara suka yi maganganu suka yi maganganu shi yana yin shiru aka ce sai magana ya ce ba zai magana ba a yafe mai san sarki ma'mun ya ce sai ka yi magana kowa ka faɗi komai ba ni zan tambaye ka tutu ciki na ranka ya ce me za ka ce game da wani insha wanda shi ne gwamna a lokacin yace ranka ne da ka yafi mun da yafi yace sai ka faɗa yace to gaskiya mugu ne azzalimi a gaban kowa faɗa ka ce masallacin gaba ɗaya ya rude ana ta salati ana kabbara an dauka kashe shi zai ana ta sallar da biyu ce me kace yace gaskiya na ce mugu ne kuma mutunci ne yace ya taba cutaka ne yace ya taba zalunta ka yace wani abu ya dan yace yace to ya kai gane mugu ne mutunci ne yace kamar yadda na gane kai harifin musulunci ne ban taba ganin ka ba kuma sai yau alifan girgiza kai yace lalle wannan yana da sha'ani a cikin al'ummarsa to haka yake kana qawwalan bil haqq yana da fadan gaskiya baya jin tsoron fadanta sanan da ya zama alƙali a misra ya kwatanta adalci sosai domin daidai lokacin a ƙasar misra akwai yaduwan shi'anci wadanda suke zagin sahabbai har sai da ya dinga musu ta'aziri bulala ga wanda duk ya zagi wani sahabi sai ya sa a mushi bulala ko a kulle shi ko a mushi musadara sannan akwai rigingimu sosai a lokacin tsakanin masu bin mazhabobi na Abu Hanifa da na Shafi'i nan ma ya kulle wannan rigimar ya kashe majalisan sa a masallacin kasar Misra sannan ana yin wata bid'a ta kiran sallah idan za a yi jana'iza idan an yi rasuwa sai an kira sallah idan an zo wajen hayya ala salati a ce hayya ala salati ala almayyit to wannan ita ma yana hawa yace ya soke wannan bid'ar a daina ta da ta zama kaman sunna kawai idan an yi rasuwa ba a zo a kan hasumiya a kira sallah da an zo wajen hayya ala salah sai a ce hayya ala salati ala almayyit hayya ala salati ala almayyit sai mutane suka har abin ya zama ma ba a inkari to da yazo ya hana wannan shi ma ya hana ta'assubanci da mazhaba ya hana zagin sahabbai ya hana abubuwa da dama an ji dadin alƙalancin sa Allah ubangiji ya kara masa rahama ya rasu a watan Rabi'un al-Awwal a wannan shekara ta 250 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama Allah ya kara mishi rahama malam yace wa kana min kibari a immatis sunna wannan malami yana daga cikin manyan jigajigan malaman sunna wa fiha ويقال في سنة 55 الإمام أبو حاتم السجستاني سهل بن محمد النحوي المقري اللغوي صاحب المصنفات حمل العربية عن أبي عبيدة والأصمعي وقرأ القرآن على يعقوب وكتب الحديث على طائفة سيكما ونمالي من سنة أبو حاتم السجستاني سهل بن محمد بن عثمان أنشي يارس أولا الشكرة كوكما الشكرة تقريب لهم سندبير wato bayan shekara 5 daga wannan lokacin kenan akwai sabani game da tarihin rasuwarsa mutumin Sijistan ne daga baya zo na kasar Basra sunan shi Sahal ibn Muhammad ibn Uthman An-Nahwi al-Muqri malamin nahwu ne da kuma qira'a yana da riwaya daga Yazid ibn Harun da Wahab ibn Jarir al-Imam Abu Dawud da al-Imam An-Nasa'i sun fitar da riwayar sa sannan akwai al-Imam Abu al-Abbas al-Mubarrid wani babban malamin Arabiya wannan shine malamin da yayin shi ya rubuta tafai da dama akwai irabul qur'an akwai ikhtilaful masahif akwai littafi akan ma yalhanu fihi al'amma da tafai kala daban-daban wannan malami kisa kaje yace sahibul musannafat hamala al'arabiyata an abi ubaida ya koyi arabiya daga al-imamu abu ubaidata da kuma al-asma'i rahimahumullah sannan ya karanta qur'ani a hannun yaqub al-hadrami kenan sannan yayi hadisi daga wasu malamai sune irin su Yazid ibn Harun din da Ibn Wahab wa fiha Abbad bin Yaqub al-Asadi bin Yaqub al-Asadi ar-Rawajin al-Kufi al-Hafid al-Hujja sai kuma Abbad dan Yaqub al-Asadi ar-Rawajin al-Kufi mutumin kasar Kufa al-Hafid babban malamin hadisi al-Hujja madogara sami'a min Sharik وابن ابي ثور يا جاء حديثي daga Sharik da ibn abi thawr wal kibar da manyan malamai wa qala al imam ahmad ibn hanbal malan amr dan hanbali yace kana da'iyatan ila al raft wannan malami yana kira zuwa ga rafilanci zagin salaf wa qala ibn khuzaima in yazo sai yace haddathana as-saduq fi riwayatihi al muttaham fi dinihi abbad ibn yaqub malamin nan da muka amince da shi game da ilimin sa shi ba mu hadisin nan malami ne amince ya ilimi amma abun tuhuma a cikin addinin sa malam abbad dan yaquba warawa an bukhari makrunan bi akhar wani mutum bukhari ya rawaito mishi hadisi kwaya daya gel ya gwama shi da wani sa wannan ya daga cikin sarkakiya da hayo ba aure ta ba zabi shi da kanshi yace ni ban san la adri kaifa tasamahu bil riwayati an ni ban san yanda akai malaman nan suka hakura suke riwaya gurin shi ba yace wata kila gaskiyar sa ta jasu domin shi ko malamin hadisi babu abin da ke buge shi kamar gaskiya gaskiya ka game da ilimin ka to zai iya daga kafa akan komai mun ji anan zahabi ya riwaya agun wani wanda yace ko sallah bai kula da ita kaga ai dai karshen fasikanci kenan amma ya riwaya gare shi wannan kun tuna mun shi ai magana akan mutumin nan ba daya ba biyu ba kuma kawo kan tarihin sa ba sai yanzu yaqub abbad ibn yaqub ar-rawajini dan shi'a ne ba dan shi'a ba daga cikin gulatu shi'a addu'atu ila ar-raft makahuli ya takubi a aje haka tambaye sai ce wannan takubin ya aje ne bi yuqatila biha ma al-mahdi saboda in mahdi yazo za a zai shiga cikin dinan mahdi shine yake mutane imtihan sai ya tambaye ka ya ji irin aqidar ka tukunna yakan tambaye shi ya ce man hafara al-bi'ra waye tona rijiyar nan? To rijiyar Muawiya tona ta. Kana cewa Muawiya radiyallahu anhu sai ce tashi ukhruj ya fasiq. Idan amma idan kace kace hafaraha afaraha man akhadha haqq al bait Muhammad, ai wanda suka tona rijiyar nan, wanda suka kwace haƙin mutanen gidan manzon Allah ne, to ya samu. Sai ce to zauna a baka hadisi. Har yana cewa wai Allahu a'adala an yudkhila Zubaira wa mesuna din ma Zubair da Talha, an yudkhila Zubaira wa Talha al janna. Haka yake cewa adalcin Allah yafi karfin ya sa Zubair da Talha al janna. Baghaya ala amirul mu'minina ba'da ma bay'aw. Haka yake cewa sun yi tawaye ma sarkin mu'mini, sun yi fito na fito da shi ba'da ma bay'aw, bayan sun mai so baya. Da haka daga nan yace shi a ganin shi adalcin Allah yana gaba da shiga da su aljanna. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haka wannan mugun magana ce ta mamu. Wannan shiga gaban Allah ne. Amma haka yake fada, haka ake hakuri da shi. To dalibai akwai wanda in suka je ma, akwai wasu dalibai da suka taɓa mashi lalata sai da sun gama koyon karatun, sai suka leko suka ce hafara bi'ira Muawiya radiyallahu anhu. Sai yace khudu hadzal fasiq wa qatluhu. Akan wannan dai suka kashe mushi, akan mushi a kashe shi kawai. Sai suka duka da gudu. Har dalibai sun mai da shi wani burin wasa kawai. Gashi ya tsufa amma babu abin nan. Allah shi kyauta. Zahabi ne go kan tarjumarsa yake cewa a cikin sura Al-Amin Nubala, kada ji Bukhari ya fitar da hadisi guda daya maqrunan bi ghairi. Ya gwama shi da Sulaiman ibn Harbin, ya gwama shi riwaya daga Shu'bah ibn al-Hajjaj, shine hadisi da kowa ya sani. Da aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ayyul a'mali afdal, qala as-salatu fi waqtiha thumma ayyu, qala al-jihadu fi sabilillah. Birrul walidain tukunako thumma ayyu, qala al-jihadu fi sabilillah. Wannan hadisin da ka san shi na yan islamiya din nan, to ka ji hanyar shi. To amma babu matsala, saboda ya gwama shi da wani wanda yake amintacce, sai da ya koro isnadin ta hanyar Sulaiman ya tike, sai kuma ya ƙara koro wannan ya ce wa haddasani Abbad ibnu Yaqub. To wannan din nan da Bukhari yayi shi kai sai da aka ci surutu akai, ai da ya haƙura kawai da bai kawo shi ba. Akwai wata latifa da Bukhari kuma ya nuna dan a san cewa ya fi san da wannan karatun, kuma dan a sani cewa wannan hadisin ya sha ko da kana tunanin kai ai ka san shi ne kawai ta hanyar Abbad, to ya kawo maka wata hanya kuma ya gaya maka cewa ya san hanyar Abbad din. Abin da Bukhari yake nufi kenan, daka ba Abbad ne abin itimadin sa anan ba. Amma sai wanda ya ƙara mai falala cewa ai Bukhari ma ya ambace shi a cikin Sahih Bukhari, saboda ita kanta ambace ka a cikin Sahih Bukhari karama ce. Karama ce ka tsallake kenan, kamar da yake cewa faqad jawazal qantara, ka tsallake gada. To bayan nan al-Imam at-Tirmidhi da Ibn Majah sun rawaito hadisi daga gare shi, sunan shi Abbad ibn Yaqub ibn Yusuf. Zabi yace ash-Sheikh al-Alim as-Saduq al-Muhaddith ash-Shi'a, yace al-Mubtadi. Lauran Zabi yace malam masani mai gaskiya, malamin hadisin ɗan Shi'a ɗan bid'an nan. Haka ya faɗa da yabo a cikin littafin shi al-Mizan, kuma sai yace min bulati shi'a wa ru'usul bid'i lakinnahu saduqun fil hadis. Sai ce daga cikin jigajigan ɗan shi'a, daga cikin manya-manyan shugabannin bid'a, yace amma mai gaskiya ne a cikin hadisinsa. Kaga wannan adalcin malaman sunna, su ba za su taɓa yi ma musulmi na ƙwarai wanda ba irinsu ba wannan adalcin, ba su taɓa yi ba, sai wanda Allah ya tsare daga cikinsu. Kaji haka Ibn Khuzaimah ma yake mashi take, kamar yadda muka ji cewa da sanar saduqu fi dinihi, saduqu fi riwayati al-muttahamu fi dinihi. Ibn Adiy a cikin al-Kamil fi du'afa'ir rijal da yabo yake cewa fihi ghuluwun fi tashayyu'i, yana da guluwi wajen tashayyu'i, rawa manakira fil fada'il wal masalib, ya ruwaito abubuwan kyama game da falalun ahlul baiti da abubuwan zargi ga waɗanda ba ahlul baiti ba. Haka Abdan yake cewa kana yashtumu salaf, ya kasance yana musu karatu, yana yi yana karanta hadisan su Usman, yana tsine musu, yana tsaki, yana cewa waɗannan ƴan fashin mulkin. To ka da jirin kalamun irin magana ta shi da yake cewa Allahu a'adan. Haka nan yake cewa man lam yatabarra min a'da'i ali Muhammadin hushira ma'ahum yawm al-qiyama, duk wanda bai yi baran-baran da makiya Ali Muhammad ba to ranar alkiyama za a tashi shi a cikin su zabi da gonan sai ya ce bal na kuffu a za mu kama barkin mu ne wa nastaghfiru lil umma mu nemi ma al'umman musulmi na farko gafara yace in muka ce to mai bara'a da wanda suka cuta albayti to ai isu ma sun yi rigima da junansu fa mimman nabra a inda suka yi rigima da junansu wa za mu goyi baya kenan a cikin su isu Ali Ali da Ali Abbas ko a cikin albayti din an samu rigingimu akan shugabanci to wa za ka bi kenan idan ka yace bal na kuffu kama baki zami wa nastaghfiru zabi ya mishi gyara akan wannan ka tobara ta shi Allah ya gafarta musu gaba daya ta shi sa zabi da yago sai ke cewa kamar yadda na ambata ta farko yace la adri kayfa tasammahu fil akhdhi anhu wa inna ma wathaqu bi sidqi yace ni dai ina ganin sun yadda da gaskiyar sa shine roto na hadisi da zaka ji ɗan bid'a suna tutiya da shi cewa idza ra'aytum muawiyata ala minbari faqtuluhu wannan ya daga cikin manaki din sa in kun ga muawiya ya hau minbari na da sunan shugabanci ko ku kashe shi to wannan shine zaka ji hadisin wannan sabon dan rafidan na Kano wanda ne shine shugaban rafida wanda suke da wanda ba a kame su ba tukuna a Kano dan gidan wani tsohon malami da ya rusu da dadewa zaka ji yana irin wannan mugayen maganganun to irin hadisi ne na wannan arrawaji Allah ya gafarta ma malaman da to wannan wannan kenan game da abin nan irin sa ta wannan fuska ta wannan fuska da ake mamaki yadda akai Bukhari ya fitar da riwayar sa irin sa irin wani malami mai suna Fitr bin Khalifa al-Makhzumi wanda shi ba malamin Bukhari bane kai tsaye amma daga cikin rijal da Bukhari ya kawo riwayar sa yana cikin al-Kutubus Sitta kutubul arba'a amin sannan Bukhari ya ruwaito hadisin san makarunan shi ma shi ya rasu shekara ta 153 ne bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma din shi'a to akwai su ire-iren haka ɗaya-ɗaya wa ɗan shi'a a cikin malaman hadisi musamman mun karanta a baya in kun tuna cewa Zahabi ya faɗa cewa da wuya ka taso a ƙasar Kufa baka yi shi'anci ba a wancan lokaci kamar yadda da wuya ka taso a ƙasar Sham baka yi nasibanci ba a wancan lokaci saboda abin ya zama musu kamar al'ada kamar yadda misali yanzu zaka ga a Najeriya din nan yanzu misali zai wuya a haife ka a Zaria a ce baka yi musulunci ba iyayenka Hausawa Fulani Nufawa Bare-bari Yarbawa da makamantansu a ce a haife ka a Zaria a ce baka sallah kaga abin mamaki ko a haife ka a Akwa Ibom a ce kuma kai musulmi ne kaga shi ma da mamaki bayan iyayenka inyamurai ne kuma makamantansu saboda addinin ya zama kamar al'ada addinin musulunci a nan Zaria da Kano misali da Sokoto da Borno kamar al'ada ne juz'u ne la yatazamin taqalidina haka su ma a can kiristanci ya zama kamar al'ada to haka a wannan lokacin aka wayi gari waɗannan aqidu sun yaɗu sosai a cikin al'ummomin waɗannan yankuna a ƙasar Iraki musamman ƙasar Kufa yaɗuwar shi'anci ƙasar Suriya a yanzu kenan musamman ƙasar Dimashqa da Hims ita kuma yaduwar nasibanci saboda can Banu Umayya suke da ƙarfi kwarai da gaske to da haka wannan malamin a ƙarke da Al-Imamu Zahabi ya zo a cikin littafin Mizanul Ihtisab sai yake cewa fa haqquhu tark abin da ya cancanta shi shine ai watsi da shi kenan kaga wancan hadisin da ke cikin Sahih Bukhari ya inganta ko babu shi ko mun gane malamai da suka yi ta riwaya a gurinsa daban-daban matukar ya kaɗaitu da hadisin to sai an yi taka tsantsan game da hadisin musamman idan yana kama da cewa yana faɗan falalar ahlul baiti ko yana faɗan suka ko cin mutunci ko kwashe kafan wani wanda ba ahlul baiti ba kamar sauran sahabbai din kamar wannan hadisin na Muawiya kamar maganganun da ya ruwaito ko yake ruwaito su akan irin su Usman da irin su Talha da Zubairu da makamantansu da irin su Aisha waɗannan su ne as-salaf da ake cewa kana yashtumuhum ya kasance yana zagin su yana aibata su Allah ubangiji ya gafarta mishi da shi da sauran malama ta ga mun ga shi a kai saura amma dai bari mu tsaya nan mun ga sai mu tashi akan Amru ibn Usman dan Amru ibn Bahr al-Jahiz kenan Abu Usman al-Jahiz
samu wannan tafsiri sai mu amma da yin wannan abu shawara ku taba kadan
na'am zamu tashi inda malai yake cewa a shafi na 20 daidai a wannan littafi na nubza min tarihin nahwi wa akhbari mashahir an-nuhas yace al-madrasa al-basariyya makarantar nahwu ta kasar basara wala alla awwalu nahwiyyin basariyyin bil ma'na ad-daqiq li lafdh an-nahwi watakila malamin nahwu na farko wanda idan an kalli menene ma'ana mai dukka ta abinda ake nufi da malamin nahwu wanda harkar sa ce ba ji ba gani abinda yasa gaba kenan me za a wa za a fara kira da suna malamin nahwu yace sai a ce malamin nahwu na farko shine ainihin wato a ibnu abi ishaqa al-hadran wanda ya rusa kata 117 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alladhi yaqulu anhu abu tayyib al-lughawi wanda abu tayyib al-lughawi al-mutawaffa sanata 51 wanda ya rusa kata 351 yake fada a littafin maratibun nahawiyina yake cewa wa kana yuqalu abdullahi a alama ahli al-basrati ana cewa abdullahi yafi mutanen basara gaba ɗaya ilimi na arabiya wa aqalahum yafi su kuma hankali fa farra'a an-nahwa dan haka shi yayi yayyanka nahwa wato yayi tafsilin sa wa qasahu kuma shi kawo shi ka'idoji na qiyas wa huwa laysa min talamidi abi al-aswa shi abu isa ibnu abi isa al-hadrami baya cikin daliban abu al-aswa du'ali walakinahu min al-qurra sai dai malami ne na qira'a ka gairihi min an-nuhatil basariyina alladhina khallafu kaman sauran malaman nahwun basara wanda suka maye gurbin sa shi ibnu abi isaqa na bayan shi ke irin su isa ibn umar irin su abu amr ibn al-ala irin su al-khalil ibn ahmad irin su yunus ibn habib kulluhum duk waɗannan kanu min al-qurra malaman qira'a ne asalin su wa kadhalika kana sibawayhi haka nan sibawayhi duk da bai shahara matsayin malamin qira'at ba ya kasance kathirat ta'arrudi fi kitabihi lil qira'at a cikin alkitab yana yawan yin magana akan masail na qira'at wa ka annama kana bainal qira'ati min ikhtilafi wujuhi al-i'rab kamar dai kace abinda ke tsakankanin qira'o'i na bambanci da sabanin fuskokin li'irabi huwa allazi adrama ar-raghbata shine ya hura buƙatuwarsu da kwaɗayinsu fi nufusi qura'il basara a cikin zukatan makaranta alqur'anin basara kai yada unnahwa wannan ne ya harzuka su wannan ne ya sa musu kwaɗayin cewa lalle lalle su tsaya su kina wasu ka'idoji na nahwu wa qawa'idihi da ka'idojin sa wa usulihi da asalan sa dan su iya tantance ya za su yi da irabun alqur'ani ya za su taujihin wasu maganganu wannan kana karantawa kai dan bana bakwai sai ka kasa gane me ma'anar su ka kasa gane menene mutawjihin sa na irabi kuma ma'rufun annahu likay yusaga ilmun siyagatan daqiqa abu ne sananne cewa idan ana so a tsara wani ilimi tsarawa mai dukka wacce ke comprehensive la budda min tarkibi usasi babu makawa dole ne a tsara ka'idojin sa wanda suke foundation sa wa tiradi qawaidi a sanya mishi kuma ka'idoji wanda suke gama gari masu kewayawa ko ina wa an yaquma ala istiqra ad-daqiq sannan kuma a gina wannan ka'idoji a bisa tsabaragen bincike mai zurfi sai an tsaya an nazarci ka'idojin sannan za a gina su an nazarci wato madda ilimin sannan za a gina ka'idar wal mulahazati shamila da kuma tsinkaye wato observation wanda za su ga mai komai wa an tasbaha kullu ka'idatin aslan madbutan kowace ka'ida kuma ta zama wata ka'ida asali sananne wanda madbutan an kewaye ta an killace ta yuqasu alaihi juz'iyat qiyasan daqiqan wanda za a dinga qiyasi akan ma'ana idan ka dauka misali kafin a ce alfa'ilu marfu'un sai da aka bincika gaba ɗaya aka yi istiqra'in ko ina fa'ili marfu'i sai a ce to fa'ili marfu'i ba ba fara ka da ka ba kamar yadda za a ce misali akamun nun sakina wa tanwin hudu ne ko sai da aka yi istiqra'in gaba ɗaya alqur'ani sannan aka yi garo waɗannan akamun cewa idhari ikhfa'i iqlabi idgami misali ba da ka kai aka faɗi su ba sannan kuma sai a dinga gina waɗannan rassa akan wannan ka'ida وعلى هذا الناجي نهاد ابن أبي إسحاق هو وتلامذته البصريون أبسا وانا قاعدة تا بنتكي دا استقرائي دا سورنس وانا مالمي ابن أبي إسحاق أكان هكا يجنو شدت لبنس متانا بصرا أما من حيث الاقتراد في القواعد فقد تشددوا فيه تشددا توزن قائدوجي وانا سكي باسا أوكا استثنائي شنه مضطرق وانا كي قمقرن قائدا ثم على من سادة أنني يترهون الشاذة ذاك سكي ورقي دا شاذي ولا يعودون عليه باسا كالنش في قليل أو كثير ko akan karamin abu ko babba duk abin da ya saba in suka sa kaida sai ga bincike sai kaida nan ta zauna to ran da suka gano wani abu da ya saba mata ba za su yadda da shi sai su ce mushi shazi sai su wurgi da shi wa kullama sadamu bihi khatta'uhu aw awwalu in sai gamu da wani abu wanda ya saba mushi sai su mushi tawi ko su ce kuskure za mu dubi misali ko qur'ani ne ba suna da wannan tsaurin idan inda suka da suka ce inna tansibul mubtada ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها كو ran da suka ci karo da wani abu wanda bayan wani ba za su ce shaji ba su karba ba to da ka irin kira inna hadhani da sahirani za su ce kuskure ne kai a cikin sa ana samun wanda ana cikin sallah idan aka karanta wani abu kai sai tsaki ya fita saboda ya saba abin da ya sani a kaidar nahwu ko kika kalmi shi kai ya fasa sallah bayan imamin nan saboda ya ce imamin yayi lahani sai zama wata tilawa ce wata qira'a ce wata tana da asali kuma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an bincika kuma sai a samu lahaja wasu larabawa ne amma ya saba abin da suka yanki suka giro akan shi wa amma min hasil istiqra ta bangaren istiqra'i shine tsananta bincike ai ta karanta abu har sai an gano shi fa qad ishtaratu sihhatal madda sun kafa sharadin cewa abin da za a karanta madda data da za a itimadi da ita yau da zama ingantacciya allati yastaquna minha wacce daga cikin ta suke tsotso hukunci qawaid nahwi suke tsotso hukunci nahwi kama qamu bi jawlati kamar da suka dinga kuma yawace da tafiye tafiye shaqa masu tsanani fi aryafil a'rab a kauyukan larabawan daji wa diyarihim da garuruwan su da jam'il madda dan tattara ainihin wato data mimman ya'tabiruna humul arabal khullas suna tattara wannan data din ne daga mutanen da su agun basarawa waɗannan mutanen su ne larabawa samfarira alladina lam tafsid saliqatahum alhadara lam tufsid saliqatahum alhadarat wanda birnanci bai bata larabcin su na asali ba da haka ba sa karba agun larabawan birni larabawan da suka zauna a birane ko da suka cakuɗe da waɗanda ba larabawa ba sai sun tafi ƙauyuka inda babu cakuɗe ne ya da wani mutum wanda ba balarabe sannan sai su karɓo a gurin su fa min ajli zalika rahalu ila a'maqi najd da haka suka dinga yawo zuwa cikin can lungunan ƙasar Najd wa bawadil Hijaz da ƙauyukan ƙasar Hijaz Makka kenan wa Tihama wa ghairiha da wasu su min diyaril qaba'ilil muhtafiza bi malakatiha al-lughawiyya ƙauyukan larabawa na ƙauye wanda suke rike da asalin malakarsu asalin proficiency ɗinsu na larabci wa saliqatiha da larabci samfarira kataymin wa qaisin wa asad wa tsai wa huzay wa badi asha'ir kinana waɗannan larabawa ne duka na ƙauye qaisawa da taymawa da asadawa da ɗayyawa da huzailawa da wasu daga cikin kinana ƙurayshawa amma na ƙauye ko yanzu haka ne Hausa da muke nemo a birane Kaduna, Zaria, Kano, Sokoto, Katsina, Maiduguri, Damaturu da makamantansu. Hausa ce takuɗe da wani wanda ba Hausa ne kawai. Saboda akwai yarurruka daban-daban. Akwai Nufawa, akwai Bare-bari, akwai Fulani, akwai Yarbawa, akwai Katafawa, akwai yare iri daban-daban. Sannan akwai English nan da yau kowa da yake ku akan kowa. To wannan takuɗeɗɗiyar multilingual society daga cikin tasirinsa shine zai burke da zai adulterating duka yarurruka kowane yare sai ya samu matsala yanzu ba fullace ko ba barbare kai hatta ma mai lahaja wanda yake bahaushe ne misali ba sakkwace ko ba kabe ko ba zamfare wanda ke rayuwa ka ɗauka misali a Zaria ko a Kaduna ko a Abuja ku da kuke sauran waɗanda ba zamfarawa ba ko ba kabawa ba in yana Hausa ba kwaji sosai ko kuna ɗan kakkamawa ne to amma idan ya je garinsu a zamfara in yai hausar shi ta can sai a ce hausar birni ta bata wasu shi wanda ba kwaji din nan to abun su mara kyau ce wanda kuda aka haifa a nan Zaria ko Kano ba kwajin abun da yake faɗa duka to a wurin ɗan uwan shi na ƙauye a can cikin gumi ko a Aleru ko a Gulma ko a ina ne idan ya je yayi rasu ce hasa shi talalaci ya je ya shiga cikin ɗan barki sun bata mai hausa a hakan da kake ganin baka kama abin da yake faɗa shi ɗaya to wannan kuma ɗabi'a ce bai da aka iya dace kamar yadda hatta abincin da muke ci a birane da bamu da na ƙauye sirar da muke sawa ta bambanta tunanin ɗan birni daban da na ƴan ƙauye kai hatta daɗewa a duniya na ƴan ƙauye da wannan na birni hatta irin wato irin yadda suke kai hatta cututtuka wanda ake a birni daban da wanda ake a ƙauye if you must know saboda irin abincin da ake ci daban irin lifestyle ɗin daban yanzu a ƙauye sai a yi wata shida ba a yi hatsari ba saboda babu motoci babu babura ya za a yi hatsari ka ganin ku kullum sai an yi ba haka ba ne sannan a ƙauye da wuya ka ji an ce wani ya kamu da cututtuka irin na 'yan birni misali irin wannan kansa da ake kamuwa da su saboda yawan ciye-ciyen abubuwa ko cututtuka cuta a kusa da ma zama ke kawo ta zama saboda tsabar zama sai ka wata cuta irin da sarakuna suke kaba kake ta kumbura ta lalace saboda baka taka kafa baka yi isar baka yin komai to wa zai wannan a ƙauye haka wanda zai yi ta irin cututtukan da ake a ƙauyuka kuma irin misali ka ɗauka bibiyar cutar yoyin fitsari cutar ƴar rani kwashar koyin watsa balagin ta take kama yara da irin su ba a yin su a birni kai na san lokacin da a ƙauye wallahi ba a san malaria ba da a ƙauye kuma za ka sha ruwan ƙauye lafiya na bai da matsala saboda babu contamination ruwan rijiyoyin su za ka ga babu contamination saboda babu kwata babu wanke-wanke babu dagwalon masana'antu wasu ma ba su da bayi a gidansu har yanzu akwai ƙauyukan da ba sa yin bayi a gida mun je wani ƙauye a nan kusa da Abuja da na rike sunan ƙauyen ba yanzu mun nake mata sunan ƙauyen a nan kusa da Abuja gabar su ne zakaɗan ba sa yin bayi a gida har yanzu maza da mata yadda ka san na hadisin Aisha nan za a yi banɗaki ko fitsari ko me sai an tafi bayan gari a je yara ne kawai ake ma wanka a ƙofar gida amma manya sai su tafi su yi wanka a daji da haka mata ba sa zuwa sai in duk an tafi gona sisi nasu ko kuma sai da daddare sanda akwai duhu har yanzu haka suke ina je garin da kafata ba wai labari da ne na je na ganye so da haka ga waɗannan ba su samu contamination na rijiya da masai ba tunda babu masa da ba so haka dan adam yake society din shi dole yana tasiri akan ya yake irin yadda yake rayuwa sannan cunkoso a birane cunkoson mutane shi kanshi yana da nashi matsalar da yake gani domin kaga cikin Kano kaga yadda mutane suka cunkushe a cikin badala kaga iyahon din nan da muke zaune to hala gidan mutum uku za a tsaga shi ya zama gida uku kowa ya dan wani bene haka kuma a ciki su wajen 15 ne su a ciki da mutum da matan shi biyu da yayan shi takwas da wasu marayu da wata dattijuwa haka take zama tare da su can ma mutum 18 haka da kaga akwai concentration level adama a wuri guda dindinin zai ga cutuka suna yaduwa da kan gaji asibitocin su zaka ga cike yake da marasa lafiya cikin makare cutukan ma da ba a gane kansu kaje asibitin Murtala kaje asibitin Nasarawa shi asibitin Murtala ko na cikin jarire din nan abin nan Abdullahi Wasi asibitin Murtala shi wancan Nasarawa na cikin gari kaje kuma ko AKT su ma kaje gari zaka ga makare da mutane to haka nan ma an kaje jirgin ba sawa ba kaje da mutane suke taruwa saboda cututtuka ɗin daban-daban to haka yaren ma shi kansa haka yare shi kansa yake samun wannan irin tasiri na bambancin mutane da bambancin ainihin wato yadda suke fahimtar rayuwa da yadda suke cin abincinsu to irin wannan idan ana so a gane yare mai kyau yanzu ko da Hausa ba za a iya gane Hausa mai kyau daga irin Hausan nan da muke yi ban goyi mu ma nan da muke da ɗan ragowa Hausa mai kyau kenan wanda aka fi mu shekara 35 ko 30 ko makamantansu Hausan mu tana da ɗan kyau yanzu akan Hausa 'ya'yanmu wanda aka haifa shekara 10-15 ko ƙasa yanzu da ka je ka tambayi yaro a gida ka ce mishi me hanjin ligidi ko kwakumeti duk ba su san wani abubuwa ba ko ɗan tamatiki da ire-irensu waɗannan Hausa sun riga sun yi going into extinction
sai ba a yin amfani da su gaba saboda abubuwan da suke matsalawa babu su yanzu ina za ka sama jirgin gidan babu wanda ta iya shi duk sun mutu
irin su garin kudis misali kwalba da nono wani abubuwa da ake zuwa ana ci a kaso kuda ana jin daɗi in za mu kaso kudan ba ita ma kai ta samu ci kaso kuda su kaga ba da yaran ne su san wannan abin to irin hausarsu daban irin hausarmu ba ka lura yanzu da kai mai yaran magana da hausa kana faɗan kalma da yaji su ce me ya kaza me ya kaza kana sai ka fassara musu hausa sai ka ga musu da turanci za su fi ganewa to nan gaba kuma ya za a yi kenan kaga waɗannan da mu da su hausarmu ba ta misalta ba ta representing hausa ne kyau sai da hausa iyayenmu da kakanninmu yanzu kana son ga hausa mai kyau sai ka dauko littafai su magana jari da makamantansu ko ka dauko waƙoƙin mawaƙa na da su shata da su na rambaɗa da su Aliyu na mangi a cikin aka ji hausa mai kyau amma hausa da ake yanzu ba ta da wannan nagartar hatta hausa da ake a gidajen rediyo da jaridu da makarantu hausa ce ta 'yan boko wadda take kamar abinda suke cewa standard hausa ba hausa ce wadda take dialect sananniya ba to da haka sai mutanen a kasar basara suka sa kun su ka'ida cewa sai dai su je su ansa a dazuzzuka da ƙauyuka wa amma min haysu al-qiyas wa at-ta'rif faqad tawassa'u fihima ta fuskar qiyasi kuma al-qiyas shine sanya ka'ida wanda za a gina sauran ka'idoji akan ta wa at-ta'rif da kuma fadan neman hujja cewa limaza kana al-mubtada'u marfu'an masal wa ma huwa alladhi rafa'ahu me yasa mushi rafa shine at-ta'lil din su ake ce musu al-ilal thawani was thawani illa za su kawo ta daya su kawo ta biyu su kawo ta uku da sauransu al-ilal thawani was thawani to ire-iren waɗannan ilolin da suke kawo nan sun farda istalabu li kulli qaidatin illa kowace qaida da suke nema ta illata wa lam yaktafu bil illati allati hiya madaru hukumi ba su tsaya akan illa ta hukuncin ba faƙadin ta masu ilalan wara'a sun ci gaba da neman illoli na biyu da na uku da na hudu har na biyar in kana karanta mutawwalat za ka gansu faƙad ta'athara al-basriyuna bil ma'arifi wal usus al mantiqiyya malaman nahwun basara mu kiyaye wannan sun ta'asirantu da ilmomin mantiki wanda a daidai lokacin an fara fassaro su ana kawo su cikin larabawa to sun ta'asirantu da su al'amru alladhi ja'ala nahwahum yatamayyazu bikathratil mantiqiyya wannan yasa nahawu siyasufantu da yawan mantiƙanci akwai abu da dama na logic a cikin sa hatta kasa kalma zuwa uku din nan ce fi'lun wa ismun wa harfun hatta shi akwai wannan mantiƙi a cikin sa akwai wannan mantiƙi a cikin sa a ka'ida ta kasa abubuwa zuwa gida uku wanda za a ce akwai al-madda akwai wanda take gaseous da menene ma din the liquid the solid go akwai hajariya akwai ma'iya akwai hawaiya wanda wannan asali taqsim ne daga gurin manaqiqa to shine suka maida shi cikin nahwu din suka kasa su zuwa suna da fi'ili da harafi akwai abubuwan da ba suna bane suka sa su da karfin tsaya cikin suna akwai abubuwan da ba harufa bane suka sasu da karfin tsaye a cikin harufa shi wanda ya kanta nahwu ne zai fiya san wannan zaka ga cewa akwai cin gyara da dama da malamai na baya suka yi musu wanda wannan ya taimaka wajen rigingimu da suka taso daga baya a kokarin cewa ana so a tsarkake nahwu daga abin da ke cikin sa na mantiki da makamantansu yace wa hirsuhum ala rasmil hududi da kuma kwadayin su wajen sanya ka'idoji wa rusumi da kuma iyakoki wa iktarihim min at-ta'wili da yawaita tawili duk abinda suka gada bai musu ba sai su mai tawili wa taqdiri da kuma kaddara cewa akwai abu kaza a wajen har suna kaddara ma abinda babu shi a ce kuma an kaddara shi kuma har yayi wani aiki a ce abinda yake mahzubi kuma a ce an kaddara share shi abinda suke cewa hazful mahzub da kuma isbatul mahzub abinda babu shi asali babu shi babu inda aka taba ganin shi a rubuce sai su ce kuma dole akwai shi a wajen akwai shi a wurin irin kamar akan irin a ta'amuruni irin da za a samu nunu tawkidi thaqila wanda za su ce dole a samu tsakaninta da damirin a samu ittisalan mubashar sai su ce kuma abin da ya hana samu washi shine wani abu wanda yake mahzubi shi hana shi ya aiki kuma babu shi a wajen amma sun lakame tashi wannan aiki zaka ce dama akwai wannan mantiƙiyar da yawa a cikin nahawu yace والتوجيه لكم أقرم فسكنت عند الإرادي حين يستدم أصل من أصولهم بسماء غير مشهور السند وتكائد تاسو تشكروا دون السماء وان بشهارة بس يستيعى غير رأي توجيه انت وعلى هذه الشاكلة شادة بصرة صرحا نحوي ورفعت أركانه أبي ساوانا تأرمني ما لما نحو بصرة سكا جنا بين النحو سكا مشي فلسطة ورفعت أركانه سكا لغا ترافنسا بين ملقوفته كانت مشغولة عن ذلك كله أسد نحو بصرة يكي تونا أيكي كسر كوفا تاي وفنت لغا ونا حتى منتصف القرن الثاني للهجرة أسد أكي شكس أكي القرن نبيو sannan suka fara wayoyin nahu a wancan lokacin kanat mushghulatan bil qira'at suna ta qira'a ne su wa riwayati shi'ri da riwayar waqa wal akhbar da labarai war ra'ay da kuma fiqhu na ashabur ra'ay fa kana li alil basar fi al arabiyyati qidaman ko qadaman suka zama suna da kafa ko suna da shiga gaba wa bin nahwi wa lughati al arabi wal gharib inayata kamar da kuma suke da matakar kulawa da nahawu da harsunan larabawa da garibul arabiyya da makamantansu zamu saurara nan sai Allah ya kawo darasi na gaba insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk